sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba 15 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da sashen Hausa na muryar Amurka yayi da shugaban jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya, Senator Abdullahi Adamu, inda ya tabo batutuwa da dama da suka shafi jam'iyyar ta su.
Abinda aka yi ta kore ka bangano akai da yawa shine jam'iyyar mu ta samu dan takara musulmi mutumin sa ma musulmi da aka rasa abin yi kuma shi zama babban abun magana abin kore.
Za kuma ku ji cewa a jihar Kano kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na zargin kwamishinan shari'a jihar da jan kafa wajen tuhumar shugaban masu rinjaye Abdulsalam wakilai Alhassan Adodoguwa. Sannan za ku ji tarihin siyasar jihar Plateau a cigaba da kawo muku rahoto na musamman kan jihohin Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro barkanku da dare ga labaran duniya. Wata kotu a Pakistan a yau Laraba ta baiwa 'yan sanda umarnin dakatar da kama tsohon Firayim Ministan kasar Imran Khan zuwa gobe Alhamis, lamarin da ya kawo ƙarshen arangamar da aka kwashe sama da sa'o'i 24 ana karawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan Khan a harabar gidansa da ke gabashin birnin Lahore. Arangamar da ta auku a babban birnin kasar da ya fi yawan jama'a a lardin Punjab ta kaure a ranar Talata ne bayan da jami'an 'yan sanda suka yi yunkurin kama Khan a dalilin rashin mutunta umarnin kotu da ta umarce shi ya bayyana a gabanta a game da tuhume-tuhumen da ake masa kan rashawa, lamarin da ya tunzura dubban magoya bayan jam'iyyarsa mai adawa wato Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI inda suka taru a gaban gidansa domin hana jami'ai kama shi. 'Yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da bindigogin ruwa domin tarwatsa jama'a. Ma'aikatan jam'iyyar PTI dauke da sanduna sun mai da martani kan jami'an tsaro suna jifa da harba gwafa, lamarin da ya mai da unguwar masu kudin tamkar wani fagen daga. Jam'iyyun siyasa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar zaben gwamnonin da 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan Maris, yayin da masu kada kuri'a a jihar suke ci gaba da bayyana zabinsu a tsakanin 'yan takarar kujerar gwamna. Galado Salihu Muhammad da karin bayani a wannan rahoto.
Mr. Solomon Kumangar shine mai magana da yawun gwamnan jihar Adamawa wanda ke neman zagaye na biyu a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP, wanda yace
a shirye wannan gwamna yake, ko gobe ne aka ce za a yi zaben nan, wannan gwamna a shirye yake saboda muna da kyakkyawan zaton cewa za mu yi nasara a wannan zaben.
A bangaren jam'iyyar APC kuwa Malam Ahmed Sajo shine mai magana da yawun Senator Aishatu Daru Ahmed Binani wanda jam'iyyar APC ta tsayar a matsayin 'yan takarar gwamna a jihar Adamawa.
Batun kada gwamna mai ci mu bai ma ba mu tsoro ko kuma shakka ko misgala zaratin a kasancewar ta mace. Mutane na dubawa wai zancen zaben mace yana da wahala, to ita Aishatu Binani babu abinda take da shi ma da yake nan muhimmin kaman tausayawa al'umma da take yi.
Wasu daga cikin 'yan jihar Adamawan na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta.
Ya dace ne ma ranka da ina masa addu'a ma Ubangiji Allah tabbatar masa da wannan albarkan Annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ayyukan da ya mana na ci gaba ya gyara mana Adamawa ma duk lokal gamashin da yana babu ina aikin sa beje ba.
Abin da ya sa muke so ta zama mana gwamna na farko dai Hajji Aishatu Ahmed Binani ita ba bakuwa bane a gurin mu, especially mu 'yan Adamawa state baki daya, ta yi member house of representatives, ta taimaka wa al'umma kwarai da gaske inda ba ka tsammani.
Ma iya cewa dai ba a san macito ba sai miya ta kare, domin kuwa jam'iyyu 13 ne ke shirin shiga takarar gwamna da na 'yan majalisu a jihar Adamawa. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Wata kotun soja a Somalia ta bada umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan kungiyar ta da kayar baya ta Al-Shabaab su uku, waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe. kotun daukaka karar sojin da ke Mogadishu a yau Laraba ne ta bada umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga maza ukun. Kotun ta ce Muhammad Abdinur Jirau dan shekaru 38 yayi amfani da sunan ƙarya har ma da kiran kanshi Dr. Fana, sannan ya ce shi likitan kwakwalwa ne. Hukumomi sun ce shi ke da alhakin kai harin da ya kashe mutum 20 a wani gidan cin abinci a Mogadishu a shekarar 2021. Ministan kudin Burtaniya ya bayyana kasafin kudin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata a wasu bangarori suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance a albashinsu da kuma hauhawar farashi. Jeremy Hunt ya kore kiran rage haraji, sannan ya bayyana sabon kudin da za a kashe akan tsaro $6.1 billion da kuma ƙarin kudi da za a kashe a fannin kiwon lafiya. Sannan kuma gwamnatin ta ki amincewa da buƙatar ma'aikatan gwamnati na yi musu ƙarin albashi domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa, tare da bayyana cewa babu abin da ƙarin albashin zai haifar illa ya sa tsadar rayuwar ta ta'azzara. Wata mawakaciyar guguwar iska mai ƙarfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin ɓarna a Afirka ta Kudu, inda ta yi sanadiyar halaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilogwe, cibiyar kasuwancin Blanchard da ke tsakiyar ƙasar ne suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka bata ko kuma suka yi rauni. Hukumomi a Malawi sun ba da rahoton cewa mutane 5 ne suka mutu a kasar tun ranar Asabar. Waɗanda suka mutu a Malawin sun hada da mutane 5 'yan gida ɗaya waɗanda suka mutu a Dirande, wato birnin Blantyre, bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy da ruwan sama mai ƙarfi kamar da bakin ƙwarya ya lalata gidansu, a cewar rahoton 'yan sanda. Daga ƙarshe, wata tawagar 'yan Myanmar ta kai ziyara sansanin 'yan gudun hijirar Rohingya a Bangladesh cikin wannan makon domin tantance wasu 'yan ɗaruruwan mutanen da ake duba yiwuwar komawarsu ƙasarsu ta asali, ƙarƙashin wani shirin mai da mutane matsuguninsu a matakin gwaji. Ko da yake jami'an Bangladesh sun ce har yanzu ba a tabbatar da lokacin da za su tafi ba, kimanin 'yan gudun hijira musulmai 'yan Rohingya ne suke, wato miliyan 1 ne suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke gudun gundumar iyakar Cox Bazar a Bangladesh. Mafi akasarinsu sun gujewa samaman sojojin Myanmar ne a shekarar 2017. Kwamishana mai kula da harkokin tallafin 'yan gudun hijira da mai da su gidajensu, Muhammad Mizanur Rahman, ya faɗa wa Reuters cewa 'yan gudun hijira 1,140 ne ake shirin mai da su ƙasarsu a ƙarƙashin shirin, kuma yanzu an kammala wa mutane 711 duk abubuwan da ya kamata.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, shugaban jam'iyyar APC mai mulki Sanata Abdullahi Adamu ya maida martani ga waɗanda suke kira da ya sauka daga mukaminsa domin a tabbatar da adalci a jam'iyyar mai mulki. A wannan hira ta musamman da ya da sashen Hausa na muryar Amurka, abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta fara da wannan tambayar kamar yadda za ku ji.
Ta daɗe tana siyasa, akwai wannan zaɓe masu shari kan lamura da kuma sa ido a kan harkokin zaɓe suna nuni da cewa ba su taɓa ganin wani zaɓen da aka yi aka iya rarraba kan ƙasar nan ta fannin addini, ta fannin yanki, ta fannin ƙabila kamar wannan zaɓen ba, yadda sakamakon zaɓen ya nuna. Menene idan haka yake, menene kake gani ya janyo haka?
Sha'anin siyasa kowane lokaci in za a yi zaɓe, akwai abubuwan da suke su ne ake kaiwa kasuwa domin sai da ainihin ra'ayin jam'iyyun da suke takara. Abin da aka yi ta ƙoraka banganu a kai da yawa shi ne jam'iyyarmu ta samu ɗan takara musulmi, mataimakinsa ma musulmi. Da aka rasa abin yi, wanda shi ne zama babban abin magana, abin ƙorafi. Wannan bakatun canjin kuɗi da aka yi, canjin yanayin kudaden mu da aka yi na naira 200 naira 500 da naira 1000 da aka yi shi ma ya kawo damuwa damuwan da ya kawo mutane ya shafi tafiyan jami'a ya kuma rasa korafi ke da kima ni muna cikin korafi korafin dan ni ma ba ya shafe ni na samu damuwa shi wannan sunan manyan abubuwa su faru kuma a duk lokacin da an samu dan matsala na rashin fetur safara ya zama abin da ya zama to wannan wannan abubuwa su fito suka faru ne a lokaci guda sun shafi ainihin walwala da ya kamata ce da shi lokacin zaɓe ba amur wannan ba ya kake na
to bari mu koma wannan batu da ka ambata na jam'iyyar APC da ta tsaye da dan takara mataimaki da shugaban kasa da mataimaki dukkan su wannan ne to akwai bayanan da muke karantawa kafin shigo nan na cewa kai da kake shugaban jam'iyyar APC kai ma kasancewa kamar kinge idan za a yi adalci in ana son tafiya ta miƙa wannan gwamnati sabon gwamnati da za a kafa idan Allah ya kai mu watan Mayu ya kamata kai da kanka ka sauka daga wannan mukami a ba wani wanda yake kirista dan a daidaita
na ji Allah ya kai mu lokacin aba kafa gwamnati ba tukunna ko ba za ka kafa tukunna mana ko ko idan na musulmi banda yanci ne a Najeriya inda America nake da kika fito dan na musulmi za ka da hana ni yanci na ko dan na kirista da hana ni yanci na ko ina nake America za a hana na tambaye ki kike ba da azza ko waji
a'a tambayar ita ce
a'a ai kin da kike tafan ko waji mu ai
eh kana da yanci amma kuma kristocin da suke wannan jami'a ko kuma suke wannan bangaren Najeriya su ba su da yancin
al'ada abin da ke ai wannan magana ne ba wannan ba bane zan mu za mu jaruwa mu kai abin nan kai ba an riga an yi wannan an riga an zaɓe shugaban kasa kamar da samu bai musu ba an samu damuwa amma da suke iko shaka mana maganin abin an yi zaɓe lami lafiya mun gode Allah in an yi daidai an yi daidai kuma Allah ya sabta su goye baya sun ko zaɓe mu in ma akwai wani abu wanda yake na buƙatar gyara sai mu tafi gaba an zai fusa ga irin gyaran da ya kamata a yi kuma za a yi zancen in an tashi kafa gwamnati yanzu a cikin zaɓe ne su kusa kafa gwamnati kuma za mu ce su yi kan nan ga yancin zaɓe sai a duba wane ne ba shi a cikin tafiyar nan a jirgin nan a cikin tafiyar nan a rayuwar 'yan Najeriya a'a akwai kabilar da babu ne a tafiyar nan akwai addini da babu ne a cikin tafiyar nan in da wa'annan irin abubuwa sai ga irin gyaran za a yi akwai muzantawa 'yan kasuwa na Najeriya da su ne tun arzikin ƙasar da ke hannun su akwai wanda zai kamata a yi da su ba su a ciki to sai a jiddiba amma kawai haka dan an yi wannan abu ya riga ya faru ko ba za mu yi da hannu a gogo baya ba iyaka inda kuskure mu yi gyara kuskuren ya sake na ba shi wa mutumin da zai ce ina da shugaba ne ko yana cikin shugabanci al'umma mutane ce su fara ce shi bai damu ba a damu amma ba abin da yake ba shi faruwa komai da ka sani ko mission kake mai kirista ko musulmi dukkan mu da tafan nan qur'ani da bible suna mu cewa ba wa bai faruwa a cikin sako a samaniya sai da ikon Allah Allah bai ce abu kaza da zai shiga sai dai shaydanci shi ba ba sa Allah ciki shi ga ta furus bin shi ba sa Allah ciki cuta ba sa Allah ciki sata ba sa Allah ciki amma abu wanda yake baka da iko da shi sai Allah baka da maganin shi ya faru in kuskure ne ya kawo sai zai yi a gyara to tafi yayi kyau ko ya ce waye da cikin wannan lamarin
shugaban jami'ar APC mai mulki a Najeriya Sanata Abdullahi Adamu kenan a tutunawar da suka yi da Grace Alheri Abdu ta yi da al'ummar jihar Kano ke dakon alkawarin da gwamnatin jihar ta yi na cewa za ta gurfanar da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Alhassan Adoduguwa wanda ake tuhuma da hannu wajen kisan mutane a yankin mazaɓarsa a kwanakin baya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da adalci a Kano sun zargi kwamishinan shari'a kuma attorney general na jihar ta Kano da jan ƙafa wajen gabatar da ɗan majalisar a gaban kotu daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana
tana makon jiya ne dai kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya shaida manema labarai cewa akwai tuhuma akan Alhassan Adoduguwa dangane da waccan tarzomar zaɓe da ta wakana a garin Tudun Wadar Danka dai kuma har ma akalla mutane uku suka mutu yayin da wasu da yawa suka jikkata babbar kotun tarayya da ke nan Kano ita ce ta bada belin shi Alhassan Adoduguwa a litinin din makon jiya kwana uku bayan da kotun magistrate ta Kano ta mika shi gidan ajiya da gyaran hali gabanin kammala tattara bayanan da suka dace domin gurfanar da shi a babbar kotun Kano sai dai masu kare haƙƙin bil adama da tabbatar da adalci sun fara zargin commissioner shari'a na Kano da laifin jan kafa wajen sake gurfanar da alasan ado doguwa a gaban sabuwar kotu
babu wanda zai shakku cewa shi commissioner shari'a yana da interest a harkar nan na kare wanda ake zargi domin idan ba shi da interest ranar da ita kotun tarayya ta bada bailin shi me yasa bai dauka kara ba domin ita ma wannan kotun masana sun ce ba ta da hurumin abin da tai me yasa shi commissioner shari'a bai tafi kotun da take da hurumi ba kuma karkamanta dama zargi yayi karfi akan cewa za a yi amfani da wani surkulle na shari'a da masana suke kiran shi nole wani sashi ne na kundin tsarin mulki da ya ba mu shi attorney general dama ya iya ma cewa ya dakatar da wannan case din to wannan abin ya karfafa wannan zargin na cewa akwai alamu na cewa ana shirin za a shashantar da wannan al'amari.
Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na zauren gamayyar kungiyoyin tabbatar da adalci na Kano. To amma ana sa bangaren tsohon jami'i a kwamitin dakile yaduwar kananan makamai a nahiyar Afirka ta yamma. Kwamar Rihashu Aibu Ungwagwana cewa
shi alakan adadoguwa babu wata kotu yanzu da take tuhumar sa da wannan laifi. Ai sai ka kai shi kotu ne zaka tabbatar da cewa kana zargin sa to ba kai shi kotu ba yanzu. An kai shi kotu daga baya an ce ba ta da hurumi da sauransu an zakar kuma har yanzu ba wani motsi da aka yi tabbatar abinda su suke faɗa gwamnati shine suna nan suna kokari su kai shi. To sai sun kokari sun kai shi din sannan za a tabbatar da zargin ma. So yanzu alakan adadoguwa kamar ni da kai yake wanda bai yi komai ba sai gwamnatin jihar Kano ta shirya zargin ta kai gaban kotu cewa ana zargin wani da kaza duk daga nan ne kuma shari'a za ta fara saboda haka muna jira mu ga shin ana zargin sa din ko kuma ba a zargin sa sannan kuma daga nan ne kungiyoyi na duniya za ka ga sun fara magana kasancewar ba gwamnati bace kadai ke da alhakin kare rai ba akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama wanda suna da dama suna da haƙƙi na su kare haƙƙin bil'adama saboda haka in ma gwamnati bata yi ba abinda Bahaushe yake cewa ai bayan tiya akwai wata caca
ta yi hakan ce ta sanya kwamarar Kabiru Dakata ke cewa
wallahi idan aka ci gaba da jan kafa ba ai abinda ya kamata ba ba fa abinda zamu fa da ya wuce mu tafi kotun hukunta manyan laifuka ta duniya idan aka yi sakaci da wannan al'amari muka ga jan kafa yayi yawa wallahi zamu tafi hek
kwamishinan shari'a na Kano barista Musa Abdullahi Lawan ya ki cewa uffan lokacin da na bashi dama ya kare kansa game da wancan zargi na cewa yana kokarin amfani da dabaru na shari'a da dokoki domin kashe tuhume-tuhume akan alasan ado doguwa Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
to albarkacin zaben gwamnati da na 'yan majalisun jihohi dake tafi yau zamu leka jihar Plateau don jin tarihin siyasar wannan jiha dake tsakiyar arewacin Nigeria
Kalaka kabar kuka kuri arkai cinka ka rike maka munka ita za ta cece ka kalaka kabar kuka
jihar Plateau dake shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya tana da taken garin zaman lafiya da wuraren shakatawa hakan ya samu ne saboda kyakkyawan yanayi na sanyi da wurare masu ban sha'awa da rafuka da koramu da dimbin ma'adinai na karkashin kasa jihar Plateau dake da kabilu fiye da 50 ta kasance mahada ce ta shiyoyin arewa da kudu wanda hakan ya janyo al'umma daga jihohi daban-daban har ma da yan kasar waje suka yi zango a jihar don kasuwanci da sauran sana'o'i tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya kirkiro jihar Plateau daga Benue Plateau a shekara ta 1976 gwamnoni da dama na soji da farar hula sun yi mulkin jihar Mr. Herbert Daniel yace jama'a sun fara fahimtar muhimmancin shiga harkokin zabe.
Yanzu kan mutane sun waye sosai, kowa yana so ya sa hannu a cikin zaben da za a yi. Domin a da wani zasu ce ai zaben nan bai shafe su ba. Wani abin da na gode ma Allah da ina gani shine duk wanda suka fito suna neman zaben nan a cikin duka parties din da na gani suna amo a cikin campaign nasu. Dukkan sun sa abin da suke yi so abin da ina so su duba shine wannan jihar namu din yana da dumbin albarka da bai kamata muna ta fama har yanzu ba
jihar Plateau na da ma'adinai na karkashin kasa da suka haura kashi 20 wanda bayanai ke nuni da cewa tun a shekara ta 1902 ne Turawan Burtaniya suka fara haƙa da sarrafa kuza a jihar ta Plateau. Mr. Kura Joshua yace akwai abubuwa da yawa da gwamnati za ta bunƙasa don jama'a su sami ingancin rayuwa.
A Plateau akwai fannoni da yawa wanda jama'a za su iya su yi amfani da shi domin su gina rayuwarsu. Ta gefen masana'antu ba shi da yawa a Plateau. Amma an gan duba dai zancen yin gona ko na lambu na lokacin rani ko kuma na lokacin damina mutanen Plateau suna son noma. To amma yanzu in ka duba farashin taki nawa ne? Manomi guda nawa ne zai iya ce zai iya sayi buhun taki ma guda daya ya yi amfani da shi? Zancen ma'adinai yanzu in ka tashi ka je ka fara yin ma'adinai yanda matasa suke kuka shine za a zo a kama ka. A ce kana yin illegal mining, wato kana neman ma'adinai ba tare da izinin gwamnati ba. To amma matasan nan wasu suna ce to a bamu izini, amma in zamu iya mu biya haraji ne ba sa samun wannan zarafi. Amma zaka ga wani zai tashi daga kasan waje ya zo ya sayi waje, yana tonan ma'adinan nan yana kwashi yana tafi da shi, gwamnati ba za su ce mishi komai ba.
Kafin konewar babbar kasuwar Jos shekara 22 da suka gabata, masana sun ce tana cikin manyan kasuwanni da ake tunkaho da su a Afirka ta Yamma. Alhaji Sabo Fari, mataimakin shugaban kasuwar New Market a Jos, yace babban bukatar su shine tsaro.
Kostomomin mu da suke wasu garuruwa suke tahowa, to kin ga rashin tsaron nan ya wargaza su mu ma ya taba mu. Sai kuma wannan magana ta masifar tsadan mai, wani ko yana so ya zo yi sayayya in ya auna abin da zai kashe a hanya, to gaskiya zai hakura sai dai ya tura ma abin da idan shi ya gani ka mishi waybill kuma dama a kasuwanci ba kaman zuwa da kai bane. Abin ya taba yan kasuwa sosai kuma musamman mu a Jisnor, dan zaka samu gida da sama da mutum 30 ba wani ma'aikacin gwamnati ko guda ɗaya kasuwar dai idan aka dogara. To inda gwamnati gaskiya ba za ta dinga kallon talakawa ba, to wannan abin zai iya shafin su suma. Saboda in kai ka tsara danka ka bashi duk abin da yake bukata, to wanda baka tsara ba shi zai ya addabe ka, ya addabi ayan ka, ya addabi duk wanda kake ganin ka killace.
Kan matsalolin tsaro da ake samu a jihar kuwa, malaman addini na kan hudubar zaman lafiya da gudanar da zabe ba tare da tashin hankali ba.
Imam Abdullahi Abubakar, shi Ubangiji halittu shi ya halitta mu, to ya kai zaka sa makafi ka kashe ran da shi yayi? Shi ne da kullun abin da muke gargadin kenan cewa mu zauna lafiya.
Sunana Reverend Yakubu Davo Dafe. Muna wayar da kan jama'a da nuna musu cewa Ubangiji shi ne yake ba da mulki, saboda haka abu mai kyau shine annasu a shiga cikin zabe na wanda an ga ya dace ma jama'a.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogo anan na cewa karfe 5 ne mani sura minti 7. Yanzu kuma ga Rizwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwanakin nan aka nata Chris Hobson mai shekaru 64 a matsayin kocin din Black Stars Ghana, kuma an shirya za a kaddamar da shi a ranar 20 ga watan Maris a birnin Kumasin jihar Ashanti. Rahotanni sun nuna cewa tsohon mai gidan Nottingham da Brighton zai samu kwandilan shekaru 3 tare da sa ido akan duk kungiyoyin kwallo na kasar na maza. Wasansa na farko a matsayin kocin Black Stars shine karawa tsakanin Black Stars da Angola a wasanni gurbin shiga gasar cin kofin Afirka. Ghana za ta kaɓi bakuncin na Palan Cras Negras a Babayaro Sports Stadium a ran 23 ga watan Maris kan ta yi tattaki zuwa birnin Luanda a ran 27 ga watan Maris don wasa zango na biyu. Dan wasan tsakiyar kasar Ghana Muhammad Kudus na cikin wani irin hali na kaskawa ainin bana wa ayasin din kasar da ce, inda a halin yanzu ya zira kwallaye 20 na shekarun 22 shine ya zama gaban goshi na zakarun na Dutch tun bayan ficewar Sebastian Haller zuwa Dortmund a lokacin kasuwan bazara da ta shige. Yanzu haka dai ya tabbata za a yi karin kasashe a cikin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 zuwa kasashe 48 sakamakon wani taro da hukumar FIFA ta yi kenan a jiya a Rwanda cikin birnin Kigali. Gasar ta cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 kasashe guda uku ne za su karbi bakuncin sa, sun hada da kasar Amurka, Canada da kuma Mexico. Kenan za a yi wasa kusan 104 a gasar a dalilin kasashe da za a yi karin su a matsayin zagaye na 32. A jiya an yi wasanni guda biyu inda aka yi waje da wasu kungiyoyin wasanni gasar na zakarun Turai na UEFA League. A jiya an yi wasanni guda biyu inda aka yi waje da wasu kungiyoyin wasan domin kuwa FC Porto da Inter Milan sai yi canjara su ba karibin damo abinda ke nan ya baiwa Inter Milan damar tsallakawa zuwa mataki na gaba, wato wasan kusa da na ƙarshe quarter finals. Wannan shine mataki na 16 da Inter Milan ta yi waje da FC Porto a wasan dai da an kai na farko. Inter Milan ta yi nasara da ci taya mai ban haushi. Wannan ne wasa zango na biyu inda an kai canjarasu din nan abinda ya baiwa Inter Milan damar izawa gaba. Sai wasa na biyu tsakanin Manchester City da Leipzig a kasar Ingila, wadda a ƙarshen wasan an lallasa Leipzig da ci 7 da nema cikin minti na 22 da soma wasa Aaron Adam ya zira kwallon farko ta bugun daga kai sai gola. Minti biyu tsakani ya ƙara kwallo na biyu kafin a tafi hutu rabin lokaci ya ƙara kwallo na uku, abinda a Turanci ake cewa hat-trick. Bayan dawowa hutu rabin lokaci an ka zira sauran kwallaye hudu inda Aaron Adam kaɗai ya zira kwallaye biyar a cikin goluka 7 da an ka zira wa Leipzig. Da shi ne kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga ta dawo da labaran duniya a takaice.
Mahmud, a takaicen, wata kotu a Pakistan a yau Laraba ta baiwa 'yan sanda umarnin dakatar da kama tsohon firaministan kasar Imran Khan zuwa gobe Alhamis, lamarin da ya kawo ƙarshen arangamar da aka kwashe sama da sa'o'i 24 ana karawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan Khan a harabar gidansa da ke gabashin birnin Lahore. Jam'iyyun siyasa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun shirya tsaf don tunkarar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi ranar 18 ga watan Maris, yayin da masu kada ƙuri'a a jihar suke ci gaba da bayyana zaɓinsu a tsakanin 'yan takarar gujerar gwamna. Wata kotun soja a Somalia ta ba da umarnin a aiwatar da hukuncin kisa kan wasu 'yan ƙungiyar ta da ƙayar baya ta Al-Shabab su uku, waɗanda ta ce sun yi shigar burtu a matsayin likita da soja domin su samu damar kai hare-haren bam da harbe-harbe. Kotun ɗaukaka ƙarar, wato ƙarar sojin da ke Mogadishu a yau Laraba ne ta ba da umarnin aiwatar da hukuncin kisan ga mazan uku. Ministan kuɗin Burtaniya ya bayyana kasafin kuɗin ma'aikatarsa a yau Laraba, yayin da ma'aikata a wasu ɓangarori suka shiga yajin aiki don jan hankali akan bambance-bambance a albashinsu da kuma hauhawan farashi. Wata mahaukaciyar guguwar iska mai ƙarfi Cyclone Freddy tana ci gaba da yin barna a Afirka ta Kudu, inda ta yi sanadiyar halaka akalla mutane 56 a Malawi da Mozambique tunda ta afka yankin karo na biyu tun ranar Asabar da ta gabata. 'Yan sandan garin sun ce mutane 51 a Malawi da kuma wasu 36 a Chilobwe, cibiyar kasuwancin Blantyre da ke tsakiyar ƙasar ne, suka mutu, yayin da wasu da dama kuma suka ɓata ko kuma suka yi rauni.
Tawage da ke Aisha, masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na lokaci. Sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan a shafin Twitter, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Tsani gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Sai injiniyan mu Jonah Cummings ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.